Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niya muryar Arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashin hausa.com. Assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Alhamis 24 ga watan Agusta. Bayan labaran duniya, za a ji cewa gwamnatin jihar Kaduna ta gargadi masu son tayar da zaune tsaye, ita kuma gwamnatin jihar Niger hana sayar da ragunan layya ta yi a wasu wurare. To ko me yasa?
Gwamnatin jihar dai ta ce ta dauki wannan mataki ne domin magance matsalar tsaro da kuma shawo kan matsalar satar ragunan da ake samu a daidai irin wannan lokaci.
Kamar kowace ranar Alhamis, Usman Kabara na tafi da shirin sana na ƙasa ba kasawa ba. Rulwanu La Mukhtar Abbas zai gabatar mana da sharhin jaridun Ghana. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Masauri, assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake barazanar soke yarjejeniyar kasuwancin da ke tsakanin Amurka da sauran ƙasashen arewacin Amurka wadda ke ƙarƙashin ƙungiyar nan da ake kira NAFTA. Sai dai ƙasar Canada da Mexico sun faɗa jiya Laraba cewa wannan wata barazana ce ta neman sake daddalewa akan wani sabon tsari. Sai dai wannan ba shi ne karo na farko da shugaban na Amurka ya yi irin wannan barazanar ba, domin ko a cikin watan Afrilu ma ya yi irin wannan barazanar. Amma kuran sai ga shi ya janye wannan da 'yan kasuwan Amurka, musamman masu harkoki akan abubuwan da suka shafi ayyukan noma da yake sun amfana da wannan kasuwanci ƙarƙashin ƙungiyar ta NAFTA, suka nuna rashin amincewarsu. Dai wannan ƙungiyar ta NAFTA ƙungiya ce da aka ke da mambobi uku na ƙasashe uku da suka haɗa da ita kanta Amurka, Mexico da Canada, wadda aka samar da ita tun a ranar 1 ga watan 1 na shekarar 1994. Samar da wannan ƙungiyar ta kasuwanci ya taimaka gaya wajen haɓaka cinikayya tsakanin ƙasashen uku. Shugaba Trump da ya yi Allah wadare da yarjejeniyar da ƙungiyar ta NAFTA, yana cewa wannan ita ce yarjejeniyar harkokin kasuwanci mafi rashin amfani a tarihi, don haka ko dai ya soke ta ko kuma mata kuskure ma. Sai dai ministan wajen harkokin waje na Mexico ya kira waɗannan kalamai na Trump a matsayin kalaman dabarun neman sake kulla wata yarjejeniya.
Jami'an ƙasashen China da Rasha sun bayyana rashin yardarsu da takunkumin da Amurka ta ƙaƙaba ma wasu kamfanonin ƙasashen, sakamakon zargin da Amurka ke yi na cewa wai suna mara ma Koriya ta Arewa baya a shirinta na nukiliya. Mai magana da yawun ministan harkokin wajen ƙasar China, Hu Chunying, ya ta faɗi a tare manema labarai cewa wannan takunkumin ba zai taimaka ba wajen haɗa kai tsakanin China da Amurka akan wannan shirin nukiliya ta ƙasar Koriya ta Arewa. Ta ce akwai fa buƙatar gwamnatin ta Amurka ta gaggauta gyara wannan kuskuren da ta tafka. Tana jaddada kiran da China ta yi na ganin an samu damar yin sulhu da tattaunawa mai ma'ana, domin ganin an kawo ƙarshen wannan ƙiƙaƙar da ƙasar ta Koriya ta Arewa. Ita ko a ɓangaren ta Rasha, a Majalisar Ɗinkin Duniya ne aka ji jakadanta Vasily Nebenzi yana jaddada kalaman ministan ƙasar, wanda yake cewa wannan matakin na Amurka wani sabon yunkuri ne na ƙara dagula dangantakar ƙasashen biyu.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Kusan kashi biyu daga cikin uku na Amurkawa da suka jefa kura'a sun yi ittifaƙin cewa shugaba Donald Trump yana ƙoƙarin raba kan 'yan ƙasar ne ba wai haɗa su ba. Wannan da yana kunshi ne a cikin wani sabon binciken kura'an jin ra'ayin jama'a da aka fitar jiya Laraba. Binciken wanda jami'ar Quinnipiac ta gudanar ta ce daga adadin mutanen da suka jefa kura'an akan wannan batu, kashi 62 sun yarda cewa shugaba Trump na ƙara raba kan Amurkawa ne, yayin da kashi 31 suka ce suka faɗi haka sun haka. Quran ya nuna ra'ayin jama'a ne biyo bayan fadin da aka yi a Charlottesville da ke jihar Virginia wanda aka yi tsakanin wasu wato masu fitina masu fifita launin farare da kuma masu kallamirin su sakamakon wannan fadan har wata mata ta mutu salin da wani afka cikin cincirin da mutane da motar sa salin da shugaba Trump yake magana akan wannan lamari kullun sai sauye matsaya yake yi domin abin da zai ce yau daban na gobe daban wannan ya haifar da kakkausan suka daga sassan Amurka daban-daban musamman na ganin yaki ya magana kaifi daya na baiwa mai laifi laifin sa matsayin sa na karshe ko na baya-bayan nan shine cewa dukkan bangarorin na da laifi
dangantakar Amurka da Masar wadda a baya ta ƙara ƙarfi ƙarƙashin shugabancin Donald Trump ana iya cewa yanzu ta dan sukurkuce tun daga jiya Laraba bayan da Amurka ta dakatar da wani agajin da take bayo ƙasar ta Masar domin nuna damuwarta kan yadda ƙasar ke tafiyar da harkokinta dake da nasaba da haƙƙin bil'adama To labaran duniya aka saurara daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a Kaduna garin Gwamna inda gwamnatin jihar ta gargadi masu kokarin tayar da wata fitina. Isa Lawal Ikara gare ka.
Ganin yadda wasu suka fara yawo da yada wasu hotuna na gawawaki da kuma rigingimin da aka yi a karamar hukumar Kajuru a kwanakin baya a jihar Kaduna ya jawo hankalin majalisar tsaron jihar Kaduna da ta kira ga dukkanin masu wannan shiga taitayin su da yake karin haske ga manema labaru jim kadan bayan tashi daga taron majalisar tsaron jihar Kaduna babban mai baiwa gwamnatin jihar Kaduna shawara kan harkokin kafafan yada labaru Malam Samuel Arwan Ya ce gwamnati na baiwa dukkanin waɗanda wannan rikiciyar tsada su tabbacin cewa yanzu ka an riga an yi nisa wajen daukan mataki.
Wani abu wanda ya dauki hankalin majalisar tsaro ta jihar Kaduna shine wani dabi'a wanda wasu mutane waɗanda suke yada wasu hotunan gawakin mutane musamman ma ikirari suke yi da ayi ramuwar gayya to majalisar tsaro ta jihar Kaduna ta yi Allah wadaran wannan aika-aikar daga karshe gwamnatin jihar Kaduna tana son ta sanar cewa wasu wanda suke da hannu a cikin wannan abin an kama su bacin haka kuma waɗanda suka arce ana nan ana neman su ruwa a jallo
sai dai kuma duk da alwashin daukan mataki akan rikicin da ya faru a karamar hukumar ta Kajuru da gwamnatin jihar Kaduna ke bayarwa al'ummar Fulani sun ce a gaskiyar magana su kan basu ga wanda aka kama ba Ardo Alhaji Ahmadu Suleiman shine shugaban kungiyar Fulani ta miyatta Allah a Arewa maso yammacin Najeriya.
Mu al'umman Fulani wanda aka kashe mana. Ba mu ma da irin wannan wayan da za ta yada fotuna. Kuma mu daga cikin mu ma suna ma ba za ka iya fitowa da ita ba sai kai lamba. Saboda haka in sun ce ana yada fotuna su din ne dai can yan bokun. Yanzu din nan da muke hira da ku yau yanzu na taso daga wajen taro ne. Mun kira yan uwan mu Fulani. Muna basu baki muna basu hakuri mu ba mu son fitina kwata-kwatanta babu wanda fitinan nan ta yaka irin mu wanda duk aka tabbatar yayi laifi gwamnatin jihar Kaduna don Allah ta kama shi
dama dai a farkon wannan mako ne wasu rahotanni suka fara bayyana cewa akwai fargabar daukar fansa a karamar hukumar Kajuru wanda tunijin irin wannan rade-rade yasa gwamnatin jihar Kaduna daukan matakin ganin wani ya mutsi bai taso a jihar ba Isa Lawal Ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya
menene kamto a gaida na Ikara kafin mu ci gaba ga wannan
babban kambu dan Usman sai labiya alhaji Muhammad babban jiwa mai ban tsoro dan Shehu Baba kan kada mai kwali kan gwanji mai rangwangwan wili dan tijani wili mutumin shata Shada, we need them tinjani Kesitili ache papang arbiye Wili kalbang aska Kasang seza akbi Wankan dan finjali wili
Dekar pangkati kita ngay ubangay Kandema
To agaida Madi akuma jika Allah jika nshi Madi maidogon zamani To daga Kaduna kuma barumu jahar Naija Inda gwamnatin jahar tahana sayarda raguna laya wasura ali Na jahar sabo da wasuda li lay Mustafa Nasir ba tsari gare ka
A yayin da babbar sallah ke kara gabatowa hukumomi a jahar Niger Nigeria sun haramta sayar da ragunan layya akan manyan titunan birnin Mina da ma bakin harabar wasu ma'aikatan gwamnatin jahar dake birnin na Mina fadar gwamnatin jahar Niger gwamnatin jahar dai ta ce ta dauki wannan mataki ne domin magance matsalar tsaro da kuma shawo kan matsalar satar ragunan da ake samu a daidai irin wannan lokaci sannan a gefe guda kuma da tsaftace birnin na Mina duk shekara dai akan samu hada-hadar cinikin raguna saboda al'ummar musulmi dake sayi domin yanka a lokacin babbar sallar Honorable Yusuf Inwafuka shine shugaban karamar hukumar Cancaga wadda ta kunshi cikin birnin na Mina yayi karin haske akan dalilin su na daukar wannan mataki
Mamudi ba ma san a saida ragunan na a cikin gari inda ake tara mana su akan titi suna kashi suna kuma kawo abinci da sauransu in fact babu tsari idan aka ce za a bi wannan
to shugabannin kungiyar masu saida ragunan sun ci ba su da hannu a wannan sabuwar doka da gwamnatin jihar Niger ta sanya amma suna goyen bayan matakin hana saida ragunan a bakin wasu ma'aikatan gwamnatin jihar Malam Ibrahim Dalladi shine shugaban kungiyar masu saida dabbobi a garin Mina.
Jita-jita da ake yadawa cewa mun hana baki su kawo dabbobi a cikin garin Mina ƙarya ne. Duk wanda yake da dama ya kawo dabbar shi a Mina ya zo ya sayar mun tanadan mashi guri inda zai soke kayan shi ya saida dabbobin shi amma akwai gurare na gwamnati wanda bam yadda a ji a tsaya a wajen ba
akasarin masu saida ragunan dai a bakin titi ko harabar ma'aikatun na Mina baki ne dake kawo su daga wasu jihohin Najeriya Malam Adamu Lawali na daya daga cikin su
muna nan muna kawo daga nan Kano Adamawa nan Damaturu mu sai kawo mu ka zo tunda muka fara zuwa nan kuwa mun saba mu taba mu samu matsala da masu dabbobi zuwa masu gari to muna neman alfarma a wurin inda muke zama a nan UK Bello masu gari mu baki ne su yi hakuri da mu abin lokaci kadan ne
a yanzu dai gwamnatin jihar Niger ta ci ta ware wani make kemfili dake kusa da sabuwar kasuwar kure a nan birnin Mina domin masu hada-hadar saida ragunan a daidai wannan lokaci na sallah Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To gaida na Batsari yanzu kun bari mu koma gefe guda Usman Kabara ya gabatar mana da shiri na gaba.
Nakasa
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 ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasa.
Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A makon da ya gabata in ba a manta ba muna tattaunawa ne da wani bawan Allah mai larurar rashin gani wanda amma yana aiki ne a gidan radio a Jamhuriyar Niger wato Malam Abdul Musa inda yake tattaunawa tare da wakiliyarmu Tamar Abari a Jamhuriyar Niger ga ci gaban hirar
a cikin kasar Niger babu inda bamu jeba da kungiyar ta muna aiki wanda a yanzu ka kungiyar nan a kada kya samu kan maza kan mata mutum 17 wanda suke gargashi na muke aiki tare da su kuma cikin ikon Allah suke samu koyi dan kure ma da abun mun bakin salati
to sunan kungiyar
ta su kungiyar ta shine kuma da nazama na kuma he nace to kungiyar da ce sama ta kungiyar suna kungiyar nazari tunda daga inda sunan nazarin ya fito lokacin nan da ni da akwai yayana wanda ake cewa mama muka zauna muka yi nazari da abukanmu da abukan shi muka ce to yani tun da na zama ka kuma Allah ya sa shi wannan ma'abucin karatu ne na littattafai dake nace mishi to yanzu ba haka fa sai wannan kai kana littattafai da yawa abukan ka suna da nima akwai dan saura aurina ya kamata mu gama mu zo mu bude gida na library wanda ake cewa na karatu wanda ake cewa bibliotheque
library
to da muka bude library nan mai zaman kanta mutane suna zawa suna dan duba suna gani har Allah ya sa aka samu wani bature wanda yazo ya gani yace wannan abun naku daidai ne a duka cikin kasar Niger shi bai taba ga wanda yayi library tashi mai zaman kanta ba yace gaskiya wannan abin da muka yi mai kyau ne zai kama mana kuma alhamdulillah ya kama mana muna nan muna taya kala har yake abin ya fara ƙarfi to shikenan ita ma laburado ne sai muka zo muka yi takarru muka mai tukoi muka samu ta kungiya amannin littattafai daga nan ne muharin da kuma tahiyar taya sai ne yi samu tunani kuma hino do wannan kungiya ta wasan kwaikwayo da tawaka wanda ake cewa kungiyar nazari wanda kuma muka ba abin namu gibshin cewa matsayin wannan da turanci ana cewa canton le pauvre le savoir un tin arm ma'ana in kai talaka ne kana da ilimi to kana da babban makami to kin ji daga farin inda muka samu wannan kungiyar da muka tahi kuma a yanzu ka tahiyar sai tahiya dangata da hadin gwiwa da ake yi na tsakanin da'ira da da'ira musamman tsakanin da'irar Benin da Magaram da kuma wata can da'ira take kasar Faransa da ake cewa Val de Mal kuma su ma da suka su gani suka yaba su karo mana gudunmuwar littattafai kuma yanzu haka nan gidan littattafai in bana aiki a can babban gidan magajin gari ko a gidan samari da ƴan mata na raya al'adunmu to in ka je nan library nan zaka same ni kuma nace to ba za a zauna ba tunda zamani bawusha ce riga ne in ka sashi shikenan ka huta dangace da haka nan kuma na shiga ina tare da kungiya tunda akwai kungiya da aka yi ta na kasassu ana cikin jahar Benin da Magaram musamman na shiga da farko cikin kungiya tunda amma koyi mataki ne na shiga cikin kungiya ta mu ta wanda ba sa gani wanda ake cewa Yunan da zai bangare irishin jahar da Magaram nan kuma aka zo za a sake babbar kungiya wanda ta hada su duka kungiyoyin nan na kasassu kin ga akwai kungiyar makahi akwai ta guragu akwai ta kurame akwai ta wannan wasu da suna wanda suka samu hatsari akwai ta kutare akwai kuma ta wadani wanda ake cewa figime akwai kuma ta wannan zabaya to shine su gamu da aka gamu kuma sai aka federation wanda duka suka hada kungiyar nan ta zama ta uita ce kungiya to kuma an ma cikin wannan kungiyar dangace da aiki da nake a gidan radio sai gani kuma sai aka dauke ni kamar ni ne kakakin kungiyar kuma ni ne mai watsa labaranta kuma yanzu muna tahiya a da kungiyar nan Allah ya taimaka kuma babban kungiyar take can Tibet take mai da yake nace miki zamani riga ne a sashi a huta sai kuma suka yi kiran mu da Allah ya sa mun yi dan karatun muka je kuma mu koyi aiki da na'ura mai kwakwalwa wanda kuma yanzu kaman masu lahiya da komi muna da na'ura mu ma zamu buga ta mu nemi labari din inda yake mu shiga na yana gizo mu binciko labarai mu zo mu ga mayan uwanmu mu bincika mu gani mu yi duka abin da ya dace kamar yanda mai lahiya yake yi kenan ko ta bangaren aikin bariki ne ko aina ne yanda zaka buga ka huddo ka karanta mu ma haka mu buga mu huddo mu yi kopi mu komi mu watsa kamar ai kuma na sako mu aika ma sako
ko me zaka ce ma waɗanda su na kasassu ne gani suke kawai rayuwa ta tsaya daga nan tunda Allah ya dora musu wata nakasa kamar ko ta rishin ido kamar wannan taka ko kuma ta rishin hannuwa ko kafafu ko kuma wasu sassa na jiki
eh ai wanda nake gani bai wace Allah ya riga ya maka idan ya rage maka wani abu to ka kai kushi ka rungumi abin da hannu bibiyu kadara ce bawusha ce ta riga ya fata kenan kuma matsayin ka rike ko matsayin baka mai da na kasa ba a cikin zuciyarka wallahi ko da jan ciki kake tarayya kana iya sana'ar da zakai yanzu misali idan kika dauka a yanzu haka ana cikin da'irar bunda magana muna wannan kokowa mu bangaren makahi inda muna da gida mun kewaye shi muna nema mu yi shaguna a ciki muna jira masu hannu da shi ne su kama mana inda a cikin nan za mu bude inda mata na kasassu mata makahi akwai mashin ta musamman wanda su ma za su iya koyon dinki kinga dai kenan akwai mazan inda zamu dinga yin abun ma'ana kamar giryashi da zamu dinga yin irin dasta na goge karo da sauransu inda zamu iya yin wannan chalk wanda ake cewa lakare da turanci ko domin alli na rubutu to yanzu muna jira mu samu masu hannu da shi tunda mashishikan duka injinan din muna da su
keken dinkin
da keken yin allin da keken yin giryashi duka muna da su kawai dan karaman tallahi ne muke nema ga masu hannu da shi domin mu kaddamar da shi kuma mu kawo ƴan uwanmu na kasassu makahi musamman su zo su dinga aiki a sama shi idan kika dauka bangaren guragu zaki gani a nawurin inda anan ne babba wacce ce bai ta mu take muka gina ta suna nan zaki gani in ka zo su za su muka keke na guragu su za su dako babur su muka kahuwa su yi kyaure su yi taga su yi komi ta bangaren walda da suke da wuta kenan ma'ana sudar metallic to kin gani kenan na kasa kwa ba kasa bace kamar da hili yake wuri in ka ka kasa kawai kai ne ka kasa daga zuciyarka kenan kowane aiki na kasar shi iyaye sai dai in bayaniya bane to a wannan ne nake kira da babban murya su tashi mu tashi gaba daya mu yunkuri mu zaman tutsun jama'a da mulki daya mu yaki wannan baran nan mu hudda zantsan na kasan daga cikin zuciyar mu mu yungurungumu aiki domin mu kama ma kanmu da kanmu mace cikin mu kuma har mu taimaka ma da su
ina maganar iyali kamar wannan aiki da shine kake tafiyar da iyalinka da sauran duka al'amuranka
ina da mace guda ina da diyana guda hudu wanda ta farkon tun hanna mata arbe ba kin ga mu ce alhamdulillah kenan ta wannan bangare tunda Allah ya sa yake yeni duka aikin gidan jarida ne muke yi to ina fata wanda albarkacin wannan shiri ne na kasa ba kasawa muliyar Amurka ta kirkiro shi muna jin shi da musu kuma ina fata dangantar haka muliyar Amurka za ta yi yunkuri ta dauke ni ta kai ni ta dan bani horo kura na wata gudu ne ko wata biyu bangaren yan jarida na nima ƙara samun horo wanda nima zan zo kuma in ci gaba da aiki na a sama shi
Allah ya sa
amin
dai mun san da kasa ba kasawa ce ba je kai ilimi dan ka zamu jiwan al'umma
ina da misalin da ya zamfari abin auni wasu masu na kasar sun zama jarumai abin nuni salisu Ibrahim yayyo masu tasan na zamani jami'a gidan banka shi ya kada masu gani radio na tarayya Kaduna nan yake fama
mu dai mun san da kasa ba kasawa ce ba je kai ilimi dan ka zamo jiwan al'umma
fanni na siyasa ana karo da mai na kasa kasan kwai ba in kan haka ne baka san shi sai ya mara harama
mu dai mun san da kasa ba kasawa ce ba je kai ilimi dan ka zamo jiwan al'umma
ni dai na san da kasa ba kasawa ce ba je kai ilimi
duka duka nan shirin ya kammala sai kuma wani makon in Allah ya kai mu za mu sake juya dauki da wani sabon shirin yanzu a madadin shi Malam Abdul Musa da aka tattauna da shi a cikin shirin sai kuma wakiliyar mu a da magaran a jamhuriyar Niger sai wacce ta hada mana sauti Julie Levis Gresham Usman Ahmad ne daga nan sashin House na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
To a gaida abban su boss yanzu kuma bari mu kada kasar Ghana mu ji sharhin jaridun kasar
Za mu so mu sharhin jaridun ne da jaridar Daily Graphic wacce a babban kananta ta rubuta a ban daliban manyan makarantun sakandare sun rinka amfani da wayar salula shawarar wani alimi kenan Mr. Anis Kafa wanda shine ya hassasa salon karatu da ake cewa gifted and talented wannan magana ta rabuwa da dalibai sun rinka amfani da wayar salula dai ta jawo rudani cikin kasar a babban taron wakilan jihohi Reshen Accra na kungiyar malaman karantawa ta kasa a nan Accra jiya tsarin karatu dai na ma'aikatar da ke kula da ilimin kasar Ghana bai amince dalibi a makarantar sakandare ya amfani da wayar salula ba a tsakiyar jaridar labarin ziyarar shugaban kasa Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo ne zuwa Equatorial Guinea mai kanu kamar haka kasar Ghana da Equatorial Guinea su bari kungiyar tarayyar Afirka ta zama kasuwar nahiyar jaridar ta ce shugaba Akufo-Addo ya bayyana da bukatar kasar Ghana da Equatorial Guinea su kasance sahun gaban tsarin canja kasuwar kungiyar tarayyar Afirka ta zama kasuwar gaskiya ta nahiyar yace samun kasuwar nahiyar ya kamata ya zama burin duk gwamnatoci da kuma al'umman Afirka har yau a jaridar Daily Graphic wani labarin ne wannan karan mai susarai inda wasu mutum biyu masu haƙan ma'adinai ta hanyar da bata dace ba sun karasa rayukansu cikin rami a jihar yammacin ƙasar. Jaridar ta ce mutanen biyu sun mutu ne yayin da ramin da suke ɗiban ma'adinai a ciki ya rabuka musu a Nsadiyasu kusa da Akwafim cikin gundumar wasa ta gabas a jihar yammaci. Sai dai akwai abokan aikinsu biyu da sun ka tsallaka rijiya da baya amma fa sun samu raunuka, sai kuma wasu biyun da ba a san inda suke ba. Za mu ƙarƙare sharhin jaridin ne da jaridar da Informa, ita kuwa babban kaninta cewa yayi an tona asirin ministan filaye saboda ya zama masassaku mai baki biyu a yaƙi da ake yi da ƴan galamsai wato masu haƙan zinari ta hanyar da bata dace ba. Kenan yana wata kwararsa minista maƙarƙashiya. Jarida ta ce ministan na filaye da albarkatun ƙasa Mista John Peter Mewu asirce yana jan kafar shugaba Akufo Addo, don kuwa a fili za a same shi yana tare da su a yaƙi da ake da masu haƙan zinari, amma kuma asirce yana nan yana zagan ƙasa. Jarida ta ce yayin da ministan jiha Ashanti ya dukufa ƙa'in da na'in wurin don kwasar da wannan ƙazamin aiki cikin jiharsa, John Peter Amewu a ɗaya ɓangaren yana nan ne yana ragargaza ƙoƙarin nasa ta baiwa kamfanoni lasansi su ci gaba da aiki a cikin jihar. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Ridwanu, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu.
Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amerika. Sunana Sani Balak da ke guru Hausa ra'a jariyar Najeriya. Haba sanatocin Najeriya da gwamnoni da 'yan majalisu, ku ringa jin tausayin talakawan Najeriya. Ga kunci da suke ciki, ga talauci, ga tsadar rayuwa, amma 'yan siyasa kun yi shiru, ba kwa tuntuɓar talakawan Najeriya.
Assalamu alaikum gidan rediyon muryar Amurka. Sunana Gambo Barauka Tattin daga Tsohuwar Kasuwa Garin Tattin. A yau ina so na miƙa saƙo na murna da kuma farin ciki a bisa dawowa shugaban ƙasarmu Baba Buhari gida Najeriya lafiya. Wannan dawowa da ya yi kowa ya je ne ya dawo. Ina godiya Allah da ya samu lafiya, sannan kuma Allah da ya ƙara kare shi daga irin wannan munanan cututtuka da suka addabe shi.
Yanzu kuma ga Ladan Ibrahim a yau ya dawo da labaran duniya a wannan karan a takaice.
A jiya Laraba ne da dan shugaban kasar Angola ya yi abin da bai taba yi ba shekaru da yawa da suka gabata, domin ko ya jefa wa kura wanda ba shi ya jefa wa kansa ba. Shugaban na Angola dan shekaru 74 da haihuwa ya jefa kura'arsa bakinsa alaikum. Ya ke yi wa 'yan jarida magana har ma da wakilin wannan gidan rediyon da ya tambaye shi ko wa ya jefa muwa, sai dai kowa ya san wanda ya jefa wa kuri'a, domin da Santos ya shaidawa wa taron gangamin yakin neman zaɓe kafin ranar jefa kuri'a yana cewa ya fito ne domin goyon bayan ɗan takararsu na jam'iyyarsu ta MPLA. Kamar shugaban mai barin gado, 'yan ƙasar da yawansu sun jefa kuri'ar zaɓen na jiya Laraba, sai dai kuma da yawansu sun ce zaudawan shugabanci a ƙasar ta Angola wadda take na biyar a ƙarfin tattalin arziki abu ne mai wahala. Muddin aka ce jami'ar adawa ta yi nasara, to hakan zai dama wa gwamnatin lissafi, domin ko jami'ar ta MPLA ta mulki ƙasar ce ta Angola tun lokacin da ƙasar ta samu 'yanci a shekarar 1975. Dangantakar da ke tsakanin Amurka da Masar wanda ya ƙara ƙarfi ƙarƙashin shugabancin shugaba Donald Trump ana iya cewa yanzu ya sukurkuce tun daga jiya Laraba, bayan da Amurkan ta dakatar da wani agajin take baiwa ƙasar ta Masar domin nuna damuwarta akan yadda ƙasar ke tafiyar da harkokinta da ke nasaba da haƙƙin bil'adama a ƙasar.
To nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa anan sashin Hausa, musamman ma Ladan Ibrahim Aiwa ɗin wanda ya taya ni, da Salaban Abu wanda ya haɗa mana sautin, da injiniyar mu ta wannan lokacin Malama Zainab Abdulrahman, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma anjima.